Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen
jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. A karshen wani taro da suka gudanar a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar, kwararru da jami'an kare haƙƙin manoma da makiyaya sun gudanar aniyar tunkaran matsalar sada irin shukoki da na dabbobi da ake fuskanta a 'yan shekarun nan, bayan la'akari da yadda wasu kamfanonin ƙasa da ƙasa ke manna tambarinsu akan irin shuka, duk kuwa da cewa abu ne da mazauna karkara iyaye da kakanni suka gada. Taron wanda ya samu halartar tawagogin kasashe bakwai na CDAO da kasar Chadi ya bada misalin yadda wasu 'yan Senegal suka yi yunkurin mayar da irin albasar jalmi ta Nijar a matsayin mallakinsu, abinda ke zama wata barazana ga cigaban ayyukan noma da kiwo a nahiyar Afirka. Kamar yadda za a ji sanarwar ƙarshen taro daga bakin Jiyar Ibrahim na ƙungiyar Alternative.
Kowa ya sani shekara da shekaru kasashe na Afirka gaba ɗaya da na duniya ma sun taɓa hannu cikin dokoki da yawa, wanda suka ce ya kamata a ce an kawo kariya ga musamman abin da ya shafi iri namu na gado, wanda ake amfani da shi saboda shi dalilin shi ne ake bunƙasar da abinci ci maka ga mutane da dabbobi. Kuma sai gashi an waye gari, yanzu manyan kamfanoni sun fara zawa suna sama da faɗi da wannan irin, wanda in ba a yi ba hankali yana iya mai da manomanmu da makiyayanmu lebar a cikin gonakansu a cikin kasashensu. Kuma abu ne da ke iya kawo haɗin cikin kasashe in ya zama mutanen karkara da ba wani ilimi gare su, ba wani aikin kasa ne, an ka kwace musu noma da kiwo, kenan tashi hankali wanda muka gani kaɗankin yana iya mahaɓaka yin haka. Sannan kasashe ya sa wannan babban taron aka yi shi na kasashenmu na Afirka, musamman kasashe waɗanda ke fama da wannan matsalolin na yankin Shiryawo. Suka ce kwana uku muna zanta bisa shi. Lalle duka bayanan da an kai ya nuna cewa da kamfanoni suna nan ga kawo hari ga kasashe. A gunnin haɗin gwiwar namu na Shiryawo, an ɗauki mun ga hango da akwai dokoki na musamman da aka ɗauka na haramtar da kasuwanci tsakanin makiyaya manoma tsakaninsu da biskan abin da shafi iri namu na da. Sai ana cewa za a haramta a yi wannan kasuwancin, muka ce wannan abu ne da bai kamata ba. Don wannan taron da muka yi mun sake da gaban murya wannan dokar da adda kwai a haɗin gwiwar sai da yawo a kawo mata gyaran fuska, a huda wannan abun haƙƙi ne na manoma da makiyaya su bunƙasa da arzikinsu na noma da iri, kuma su iya bada shi kyauta ko kuma suna iya masa saida shi ba tare da sun fuskanci wani haɗari ba. Bayan haka muka ce kuma ya zama nauyi ne ga ƙasashe namu na Afirka gaba ɗaya, kowace ƙasa ta huddo doka ta musamman wadda za ta jaddadawa a rubuce iri na manoma da makiyaya namu na da. Haƙƙi ne na mutane manoma da makiyaya a haramta kamfanoni su zo su yi samar faɗi da shi, su je su maida ya zama nan nasu. Na biyu shi ne kuma duk inda za a nazari da zance bisa kan abin da ya shafi iri da noma da kiwo, ya zama na an kawo hukuma ta musamman a cikin kasashenmu wanda manoma da makiyaya su fi yawa a cikinta, wanda kuma abin da suka gaya da shi za a aiki. Wannan shi ne zancen da muka yi, wannan haɗin gwiwa muka ce to kowanne in ya dawo gida ya yi wannan aiki saboda haka su tabbata. Abu na uku shi ne duka mun ɗauki alƙawarin za mu wayar wa duka manoma da makiyaya da ƙungiyoyi na manoma da makiyaya masu kare haƙƙin adam bisa kan matsalolin da wannan abun yake iya fuskanta. Sai ai haɗin gwiwa na ƙasa wanda zai ba da damar mutum gari wannan kamfanoni masu sosai sama da fari, saboda kowa ya san yadda suke yi, kuɗi ke gare su, sai su zo su sayi shugabin ne da makaraban shugabin ne su yi sama da faɗi da arziki na ƙasa. Muka ce wannan sace-sacen an yi shi bisa kan abin da shafi arziki na ƙarƙashin ƙasa. Man fetur ne da uranium ne da lu'ulu'u da sauransu sun ƙare wannan sata ta abin a ƙarƙashin ƙasa, yanzu abin bisa ƙasa ne suke son su sata bisa shi. Muka ce to bai kamata ba, mu yi haɗin gwiwa. Lalle kowa san demokaradiyya ake, ita kuma demokaradiyya mulki ne na jama'a. kuma kasashen nan yankin na Afrika gaba daya fiye da kashi 60 ko 80 ko fiye da 80 cikin 100 cikin in aka duba mutane ne da ke rayu a karkara mutane ne na kauye to kenan sai mun fahimta da matsalar da ake fuskanta kuma mu yi tsari na gari wanda zai sa mu ce mu ja hankulan shugabanninmu tun kuma su kai abin ga mu tarka musu bilki mu ce ga hanyar da manoma da makiyaya suka ce ya kamata a bita kuma su mu tila samu su bi da saboda mu kare arzikinmu mu kare rayuwarmu ta yau da kullum saboda bincike ya nuna da wannan irin da kamfanoni ke kawowa bayan yana sama da fadi da arziki na kasashe yana da maci kasu kan lahiya ta mutane alhali abinda aka tanado a cikin kasashen mu abu ne da yadda daidaita da ra'ayin mutane da al'adunmu shine ya kamata a ce mun ma kariya ka ai muna wannan sama da fadin ba za mu yarda ba makasudin wannan tarin da muka kenan muka hudu sanarwa da marece kowa da kowa yace ya amince kuma ya dauki alƙawari in ya koma gida zai wannan aiki dokokin nan an yi su ne a bayan sanke an rubuta mafi yawan mutanen na karkara ba su karanta ba su annan na abin da shi ba su shi faransi ba su shi ingilishi ba su shi espanyol wanda ake wannan kace duka nauya ya rataye ga wayan kunyoyi nan mu hudo wannan zancan a gaya shi cikin halishe namu na gida wanda mutane za su gane su fahimta matsalolin da ake nuna fuskanta kenan sai mun ci gaba da yin taro da yan jarida musamman waɗanda ke zance daga halishe namu na gida saboda zance ne ya kamata a ce mutanen karkara sun san da shi sun suka fahimta za a samu haɗin gwiwa na gari wanda zai ba da dama a tunkari wannan matsala
ba sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Jiyar Ibrahim da kuma wakilin mu Ayyamai Silamu Mune Barma sai kuma Julia da Sarkam da taimaka wajen bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
Akwai abu